الفصل التاسع عشر في بيان الإيمان بالرسل عليهم السلام. من جملة الأركان للإيمان إيماننا برسل الديان والأنبياء صفوة خلق الله، قد أرشدوا العباد للإله، فيجب الإيمان بالإجمال، وما أتى التفصيل في الإنزال نؤمن بالتفصيل، ثم من كفر ببعضهم فالكفر بالجميع قر. نبوة سابقة الرسالة كلتاهما لا كسب بل بالهب، كلتاهما لا كسب بل بالهبة، كل رسول كل نبي وهم أعلم خلق الله فيما يعلم، أعلم خلق الله فيما يعلم، أعدلهم طريقة وأكمل خلقا وأصدقوا لما قد نقلوا، أصبرهم في شدة وأزهدوا في زهرة الدنيا ونعم المزهد، وبعضهم أوتي ملكا فلقد ثبت في الوجود وزهد، ثبت في الوجود وزهد والرشد، أجر الإله لهم الآيات معجزة تهدي إلى الخيرات، ثم انقضت بموتهم سوى الذي أوتيه النبي ذو العرف الشذي، معجزة باقية طول المدى يهدي به الله جميع السعداء، قد مضت القرون منذ نزل، فلم يجئ بمثله من حاول، فلو يكون الجن والإنس غدوا ظهير بعضهم لبعض ما اهتدوا لمثله، فالله حقا رفعه وكل من عارضه قد وضعه. الفصل العشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيو رانر لتنين بير غواتن سفر هجرة النبي محمد صلى الله غوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا دليهدو داربعين دا أكو واندي داشي دا شا دايا غواتن غوما شكرا تدبو بيو دا شرين دا دايا زابو شكا بدا كاراتو أتكل التابين الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية عندك السجدة الفية التوحيد نا الشيخ العلامة محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى عندنا درسي شيء درسي نا الشرين دا هدو شكين جرنجي ركالات تكوانا للتافي بالبركة زامو تاشي الفصل التاسع عشر باتو فصل لغو بشاتر في بيان الإيمان بالرسل وانن فصل يكون شي بياني أكن أبن ديشا في إيماني دمان زنن الله سبحانه وتعالى بياني بياني كان أبن ديشا في الله دسفو فنسا دسونا ينسا aka zo aka yi bayani akan bala'iku, aka zo aka yi bayani akan manzanni akan aljanu aka zo aka yi bayani akan littattafan da Allah ya saukar. To za a yi bayani akan ar-rusul, domin imani da manzannin Allah ɗaya ne daga cikin arkanu na imani. Baka tabbata mumini ko musulmi ma, dole sai ka ba da gaskiya game da manzannin Allah da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka babi ne mai matukar mahimmanci. To sai malam ya ce, min jumlatil arkani lil imani imanuna birusulid dayani. Kamar yadda aka faɗa cewa wannan fasili ya kunshi bayani akan al-imanu birusuli, bi ma'ana birusulillahi, imani ba da gaskiya gazgatawa da manzannin Allah, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzanni a duniya, kuma kowane manzo abinda Allah ya dora masa ya zo ya gabatar da shi, ya zo ya yi nashi aiki har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. To imanuna shine mubtada, imanuna yin imaninmu bi rusulid dayani, da manzannin addayani marinjayi ko kuma mai bada sakamako. Idan an ce addayanu yana daukar alqaharu marinjayi, ya an ce addayanu ana nufin mai bada sakamako, bi ma'ana almujazi, wanda zai yi hisabi ya yi bincike daga ƙarshe sai ya bada sakamako na wannan binciken da ya gabatar na lada ko kuma zunubi. To wannan shi ake kira da addayanu. To imaninmu da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala addayanu, bi ma'ana alqaharu, wanda yake marinjayi akan komai, min jumlatil arkani, to yana daga cikin jimillar wato rukunnan imani, lil imani ga imani. Min jumlati al-arkani lil iman shine khabarun na shi mubtada muakhar. Saboda haka taqdirul kalami imanuna bi rusulid dayani min jumlatil arkani lil imani. To amma sai ya fara gabatar da shi khabar tare da cewa ba shine asali ba. Wala aslu fil akhbari an tuakhara wa jawazu taqdima iz la darara, kamar da can Ibn Malik yake faɗa alfiya. Asali labari a jinkirta shi, amma wa jawazu taqdima, malaman nahau sun halatta gabatar da labari iz la darara, idan ba za a samu cuta ta rikicewar ma'ana ba. Idan zan za a samu iltibasi, to wannan bai halatta a gabatar da labari akan mubtada ba. To anan kuma babu wani iltibasi, shi yasa ya gabatar da labari akan mubtada. To saboda haka a wannan baiti malam ya tabbatar da cewa ba da gaskiyanmu ga manzannin Allah yana daga cikin rukunnan imani guda shidda, kamar yadda hadisai suka tabbatar, haka nan kuma ayoyin alqur'ani ma sun tabbatar da haka. Wal anbiya, to su waɗannan manzanni, idan an ce al anbiya wani lokaci akan yi itlaqin al anbiya ana nufin ar-rusul, wani lokaci kuma akan kira al anbiya ana nufin kuma wata sifa ta daban. To amma wal anbiya ana yana nufin su dai manzannin. Iya su manzanni safwatu khalqillahi, su ne zababbun halittun Allah, duk cikin halittun da Allah ya yi. To waɗanda suka fi kowa nagarta, suka fi kowa tsalki, su ne al-anbiya, su ne ar-rusul. Saboda haka babu wata halitta wadda ta kai darajar manzannin Allah. To shi yasa qadi arshadul ibada, haƙiƙa su manzannin nan sun shiryar da bayi lil ilahi zuwa ga addinin Allah lil ilahi ai lidinillahi ko ila dinillahi to shi yasa zaka ga ko wani manzo ya tsayu da karantarwa ya tsayu da da'awa domin isar da sakon Allah subhanahu wataala ko wani manzo yana kokarin ya kira al'ummarsa zuwa ga addinin Allah zuwa ga bautan Allah subhanahu wataala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah to ko wani manzo ya tsayu da wannan wajtanibu at-tagut an ya'budu Allah wajtanibu at-tagut to wannan shine abin da yake nufi da kadi arshadul ibada lil ilahi haqiqa sun shiryar da bayi na Allah zuwa ga addinin Allah fayajibul imanu saboda haka ya wajaba ayi imani bil ijmali adunkuli adunkuli jumlatan to ya zan wajibi kai imani da annabawan Allah kai imani da manzannin Allah don babu wani nassi da zai ce maka ga iya adadin manzannin da Allah ya saukar suna da yawa duk da an samu wani hadisi malamai sun yi maganganu akan sa amma dai kamar yadda Qur'ani ya nuna minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasushum to kaga akwai waɗanda Allah ya yi bayani akwai waɗanda bai bayani ba saboda haka a ce an samu wani hadisi wanda iyakance adadin annabawa ko manzanni shi yasa malamai suka rauna na wannan hadisi to saboda haka a dunkule tunda Allah subhanahu wataala shi ɗaya ya san adadin manzannin da ya turo duniya to a dunkule zaka yi imani ka ce duk annabawa gaba ɗaya rasulullahi ko anbiya'ullahi na yi imani da su da wa'anda na ji labari da wa'anda ban ji ba da wa'anda na sani da wa'anda ban sani ba to wannan jumlatan kenan tunda Allah subhanahu wataala hatta annabi ya ce ba duka ya ba shi labarin su ba akwai waɗanda ya ba su labari akwai waɗanda ya ba shi labarin su akwai waɗanda bai ba shi labari ba minhum man qasasna alaika to wannan shine kamar su kamar annabawa 25 da alqur'ani ya ambata to da kuma waɗanda Allah ya sanar da annabi Muhammad tsakani ne da shi wasun kuma ba a ma yi bayani ba wa minhum man lam naqasus alaika wasu ko bayanin su ba yi ba to wannan shine saboda haka wasu sun yi hujja da wannan aya cewa manzannin Allah babu wanda ya san adadin su babu wanda ya san adadin su to amma akwai hadisi da ake ruwaituwa kamar yadda muka faɗa kusan dai babu ba wata fa'ida dai game da sanin adadin almuhimmu dai ka yadda da manzannin ko ka san adadin ko baka san adadin ba wannan ba abin da zai kara ka da shi to sai ya ce fayajibul imanu bil ijmali yana wajaba ai imani da manzanni a dunkule ai imani da manzannin Allah a dunkule ma'ana wa'inda ma ba a faɗa a cikin alqur'ani ba sannan wa ma atat tafsilu fil inzali kuma yana wajaba ai imani da manzannin da at tafsilu bayani filla filla yazo fil inzali a cikin alqur'ani wa'inda qur'ani ya bayyana sai kai imani da su sune guda 25 daga cikin su akwai ulul azmi guda 5 to su sai ai imani da su waɗanda kuma ba a faɗa ba sai ai shiru sai ai shiru tunda nasi bai yi tafsili ba kenan annabawa su ma kashi biyu ne akwai waɗanda yake an yi bayanin su jumlatan ko akwai waɗanda kuma an yi bayanin su tafsilan ma'anar tafsila an faɗi wane da wane da wane da wane kamar yadda aka faɗi tun daga kan annabi Adam annabi Nuhu, annabi Ibrahim da annabi Nuhu, annabi Ibrahim da makamantansu. To wannan tafsilin kenan. Wani wurin kuma kawai Qur'ani in yazo sai ya dunkule. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir sai ce mi wal malaikati sai ce mi sai ce mi. To ka gani, kaga ba a ce da wani da wani da wani ba, shine mahallin shahid. Anan wan nabiyina dukkanin annabawan da Allah ya turo sun shiga, har da wayancan da an kai bayani tafsilan da wayanda ma ba a faɗa ba. To anan in ka zo ga wannan aya sai ka ce kai imani da annabawan Allah da manzannin Allah da ya turo jumlatan, waɗancan kuma da yayi bayani tafsilan su ma kai imani da su, waɗanda aka faɗi sunayensu, wasu an faɗi yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu, wasu an yi bayani yadda suka isar da saƙonan saƙonan da Allah ya turo su da su. To wannan shine. To shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma cikin annaba wannan ya fifita wasu akan wasu. Wasu sun fi wasu, kamar su 25 din nan, to malamai suka ce sun dara sauran annabawan da ma ba a faɗa ba. Cikinsu su kuma 5 ulul azumi su kuma sun fi falala. Cikin ulul azumi su kuma 5 din nan annabi Muhammad ya fi kowa falala. To haka, kamar yadda cikin littattafai da muka gabatar Al-Qur'ani ya fi kowanne falala saboda sauran littattafai. To sai ce nu'minu, za mu yi imani bi tafsili da wa'annan da an kai bayani daki-daki. Summa sa'annan man kafar, duk wanda ya kafirta bi ba'dihim da sashen banzannin Allah. To fal kufru, kafirci kar ya tabbata bil jami'i gaba ɗayansu. In manzo guda ka ce kai baka yadda da shi ba, to duk sauran ko ka ce ka yi imani da su ƙarya kake yi. To shi yasa sharadin imani da manzannin Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum, ba a rarrabewa, ba a cewa ayin yadda da wasu ba a yadda da wasu ba. Shi yasa da Yahudawa da Nasara suka kafirta, duk annabawan da suka gabata sun yadda da su, sai waɗanga annabawan da suka zo da kusa ga lokacinsu, su Yahudawa suka kafirce ma annabi Isa. Sannan su kuma Nasara suka kafirce ma annabi Muhammad, wannan sai ya hana musu shiga musulunci. Duk su annabi Nuhu, annabi Ibrahim, duk sun yadda da su. Amma wai da aka zo ga waɗannan annabawan sai suka ce ba su yadda da su ba. To sai ce nubuwatun annabta sabiqatun ita an mai rigayar ar-risala manzanci. Kamin mutum ya zama manzo to sai ya fara zama annabi. In ya fara zama annabi daga baya sannan sai a bashi risala. Ya ce risala shine a bashi sako na wani littafi ko nashi ko na wani annabi da ya gabace shi, sai a turo shi zuwa ga wasu mutane ya je ya shirya da su. Wannan shine risala. Shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce nubbi'a bi surati ikra, an fara bashi annabta da yi mai wahayin suratu ikra. Bayan ya zamo annabi daga baya summa ursila ya ayyuhal muddathir qum fa anzir, to hazihi hiya risala. Daga nan dade sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai fara wa'azi. Amma lokacin da an kai mai wancan wahayi na farko bai fara da'awa ba, kawai dai an bashi labari, an bashi annabta ne, bai ma'ana an yi mai wahayi, an bashi labarin wasu abubuwa. To saboda haka annabta ita take fara tahowa, sannan risala ta biyo baya. Allah zai fara wa annabi wahayi, ya fara turo mai sako ko tsakani ne da shi ko ya turo mai mala'ika sannan daga baya a turo mai sako a aike shi zuwa ga wasu sai ce kiltahuma da ita annabta da risala la kasaba babu wani kokari ga dan adam na samun su ba ana samun su bane ta hanyar kokari baka cewa bare in jajirce in yi wani kokari da in samu annabta ko risala bal ba haka mala yace bil hibat ana samun su ne da kyauta daga Allah in Allah ya gara ma sai ya ba wanda ya gara ma so da haka duk annabawan da Allah ya ba risala da annabta ba wai wani kokari na da sun kai ya ba su ba a kyauta ce na ya zabe su kyauta ce na ya zabe su saboda haka komai kokarin ka sawa'un ta bangaren ibada ne ta bangaren addu'a ne in Allah bai niyya ya baka wannan kyautawa ba zai baka ba sai dai kai hankuri sai dai kai hankuri to wannan kenan tunda Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan kuma wa minan nas hatta su mala'iku Allah zabe yake to haka ma bangaren mutane su ma ay yastafi rusulan minan nas kamar yadda yastafi rusulan minal mala'ika cikin mala'ikun ma ba kowa Allah ke tura ba akwai wasu su aikin su kawai tsaron wani abu ba aikin su ake yi ba to su ma manzanni cikin mutane Allah ke zabe su Allahu yastafi zabe kaga ashe da risala da annabta zabe ne ba wai ana samun su bane ta hanyar mujahada da kokari ko kai kokari to babu abin da zaka samu ciki to sai mala yace kullu rasulin dukkanin manzo kul ka fada nabiyun annabi ne tunda an ce nubuwatun sabiqatur risala to duk wani manzo nabi amma lal akas ba duk annabi kuma za a ce manzo bane domin baka zama rasulun sai ka zama nabiyun saboda nabiyun ko nubuwa ita ake fara saukarwa gabawa bayan an saukar mai da ita sannan sai a kawo risala to amma ana iya samun mutum nabiyun kuma ba rasulun ba to wannan malamai sun yi ta sabani akai saboda haka shi rasulun duk sanda ka ji an ce rasulan galiban to ana turo shi ne galiban da sabuwar shari'a sabanin annabi shi annabi ana iya turo shi zuwa ga wasu al'umma don ya taimaka ma wasu mutane don ya taimaka ma wani manzo da yake zamaninsa ana samun wannan kwarai da gaske sai ka ga ba sabuwar shari'a ta yi zo da ita ba to wannan ta fuskar galibi ne kuma ana iya samun wani lokaci rasulun hawayo ne a turo shi ga wasu mutane kuma ba da sabuwar shari'a ba kamar annabi Harun kaga Allah ya turo shi dai zuwa ga bani Isra'il don ya karfafi annabi Musa amma kaga rasulun ne kuma ba wani sabon littafi an ka bashi ba wannan littafi na At-Taura shi ma da shi yayi aiki amma kaga annabi Isa da an ka tashi turo shi sai an ka bashi sabon littafi kuma aka turo shi zuwa ga wasu mutane daban ba su da alaka da mutanen annabi Musa to wannan shine galibi amma shi wanda annabi to ba a turo shi da wata sabuwar shari'a sai dai a turo shi ya karfafi wani annabi da ya gabace shi to sai ya ce a'lamu khalqillahi fi ma yu'lam kuma manzannin nan sune mafi sanin Allah daga cikin halittun Allah fi ma yu'lam cikin abin da ake sani babu wani
wanda yafi annabawa sanin Allah, saboda su Allah ka wahayi, su Allah ke wa wahayi. Duk wanda ba annabi ba, kaga ba wahayi ake masa ba, ko ba a yi masa wahayi. Sai yace kuma a adaluhum tariqatan, kuma su ne mafi daidaita game da hanya, wato su sun kafi mutanen duniya gaba ɗaya daidaituwa bisa ga hanya, ko kuma su sun kafi kowa adalci. To saboda haka a adaluhum su ne mafi adalcin mutane ɗariƙatan wajen hanya. Wa akmalu khulqan, kuma su sun kafi mutane kamala wajen ɗabi'u. Saboda haka annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sun fi kowa kamala wajen halaye na ƙwarai. Wa asdaqu, su ne mafi gaskiya lima ga abin nan da ƙade na ƙalu sun ka ciranto daga Ubangiji. Saboda haka manzanni sun fi kowa adalci, sun fi kowa sanin Allah, sun fi kowa halaye na gari, sun fi kowa gaskiya fi ma na ƙalu ga abin da sun ka ciranto daga Ubangijinsu. Wa ba'aduhum, sashin manzanni utiya mulkan, okay, shi ya gabatar muku. Asbaruhum su ne mafi haƙuri fi shiddatin wajen wahala da tsanani. Wa azharu, kuma su sun kafi gudun duniya fi zaharatin duniya game da ƙyalƙyali na duniya. Wa ni'mal mazharu, madalla da wannan wato gudun duniya, wannan ana kira ne da masdarun mimiyu. Madadin a ce wa ni'mal zuhudu, sai aka ce wa ni'mal mazharu, madalla da wannan zuhudu. Saboda haka annabawa ba wai talakawa ba ne, a duniya ce abba su. Saboda haka duk wani abu wanda ke da alaka da ƙyalƙyalin duniya, to kokari suke yi su kaurace masa. Sai ce wa ba'aduhum, kuma sashin su utiya mulkan, akwai wanda an bashi sarauta, akwai wanda shi za ka ganshi rasulun ne kuma ga sarauta. Irin annabi Dawuda, a gani wa qatala Dawudu jaluta wa atahu Allahul mulka, a gani. Saboda haka shi ya hada biyu, ga annabta sannan ga sarauta. To akwai waɗanda Allah ya wa wannan ni'ima din. Saboda haka annabi Dawudu yana ci. To sai ce falakar haƙiƙa sabata, ya tabbata filjudi, wajen kyauta wa zuhudin, da gudun duniya war rashad, da kuma shiriya. Wayan ga abubuwa sun tabbata ga manzannin Allah. Duk manzannin da kasar Allah ya turo, to akwai kyauta tare da su, siffar kyauta ta tabbata gare su, ba maruwata ba ne. Wa zuhudin, sannan kuma duniya ba ta dame su ba. Abinda az-zuhudu shine ijtinabul harami wa liqtisadu fil halal, nisanta haram da kuma tsakaitawa cikin abinda Allah ya halatta. Wannan shi ake kira zuhudu. War rashad, da kuma shiriya. Annabawa sun fi kowa bin dokar Allah. Ajaral ilahu lahumul ayat, Allah ya gudanar da ayoyinsa gare su, su manzannin nan. Mu'jizatan, matsayin mu'jiza. Ko wane manzo akwai mu'jizar da aka bashi, akwai wata aya da aka bashi. Tahadi, wannan mu'jiza din tana shiryarwa ilal khairati, zuwa ga alkhairai. Don galibin wa'annan mu'jizojin dalilin su ne mutane ke musulunta suna yadda da annabawa. Summan qadat bi mautihim, sannan wa'annan mu'jizatu din ko ayoyin sun kare daga mutuwar su annabawa. Kowane annabi yana mutuwa sai kaga ya tafi da mu'jizarsa. Siwallazi, in banda abin nan da utiyahun nabiyu an ka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani shi kan bai kare ba don gashi nan ga hannayen mutane ana karantawa zul urfi qur'anin nan wanda yake ma'abuci kamshi ashshazi mai dadi to wannan kinaya ce kan cewa qur'ani wato kalmomin sa ko alfazu din sa suna da dadin karantawa suna da dadi to shine siffan tashi da cewa ma'abuci kamshi mai dadi mu'jizatun shi qur'ani wata irin mu'jiza ce baqiyatun mai dawama ba ta karewa tulal mada kuma tsawon zamani bi ma'ana sai duniya ta kare ya an kai lokacin da Allah zai dauki abi ne kamar yadda ya faɗa a baya shike lokacin kuma duniya ta riga ta kare amma muddin duniya bata kare ba qur'ani yana wanda yazo da qur'anin ya bar duniya amma shi qur'anin yana nan kuma a haka mutane ke karanta suna imani Allah yayi haka ne saboda musuluncin ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya ila kiyamis sa'a da a ce lokacin da annabi ya bar duniya qur'anin ma an dauke shi to kaga musuluncin tsayawa zai dan ba addini babu littafi to sai ce yahdi bihi Allahu Allah subhanahu wa ta'ala yahdi yana shiryarwa bihi da shi alqur'anin nan jami'a gaba dayan as-su'ada ma'abuta arziki ya aljanna kenan duk wanda Allah ya rubuta mai rabon arziki to zaka ga ya shirya da alqur'ani ko da bai ga wanda yazo da qur'anin ba qanimadatil qurun alqurun zamunna jam'u qarnin zamunna qanimadat hakika sun riga sun shudi kusan karni 10 wani abu da sauka alqur'ani amma qur'ani yana nan yana aiki shekara 1400 da kusan ma 500 qur'anin yana nan munzu tun lokacin da nazala alqur'ani ya sauka kuma falam yaji bi mislihi man hawala wanda yayi kokari falam yaji bai iya zuwa bi mislihi da irin qur'ani ba akwai su wayanda sun kai da awa annabta ta ƙarya irin su musailimatul kazzab sun yi ta kokarin su zo da wani abu amma sun kasa sun kasa to shi yasa inda qur'ani ba maganar Allah bane da ba zai kawo har yanzu ba ko kuma da an samu wasu masu fasaha sun zauna sun kera wani abu wanda ya kama da shi to amma ka duba a ce shekara wajen 1500 an kasa samu wanda zai zo ko sura kwaya daya da shi qur'ani na sura 100 da nawa da 14 to a samu wanda dai koda zai zo da sura guda abun ya bi waya to wannan shike nuna maka qur'anin nan littafin Allah ne kuma maganar Allah ce don duk littafin da ka sani duniya an yi iri ne inda dan adam ya rubuta shi kuma an yi wanda ya fi shi saboda aikin dan adam ne sabanin shi alqur'ani ba a taba yin irin sa ba kuma ba a taba yin wanda ya fi shi ba kuma ba za a yi ba to shine yace falau yakunu liljinni wal insu da dai ya kasance aljannu jinsin aljannu gaba dai wal insu da jinsin mutane gadau sun kasance zahira ba'dihim masu bada taimako ga sashin su li ba'din ga sashi mahatadu da ba za su iya shiryuwa zuwa ga tahowa da wani abu wanda ya kama da alqur'ani ba inda a ce duk duniya su haɗu aljannun su da mutanen su ko sai a taimaka ma juna a tara masu balaga da masu nahawu da masu sarhu da masu adab da kowane irin ilimi kake da tinkaho da shi da aljannu da mutane sai su ba da gudunmawa to yace mahatar da ba za su iya yin komai ba yana ishara ga fadin Allah qul la in ijtama'at al-insu wal-jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira to wannan shine Allah yace ka ce da su inda jinsin mutane da aljannu za su hadu su yi ijma'i akan su zo da wani abu irin wannan alqur'ani ta fuskar balaga ta fuskar fasaha ta fuskar mu'jiza ta fuskar bayanin gaibi ta fuskar hukunci kai abubuwa da yawa Allah ya ce ba za su iya ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira koda ko sun taimaka masa shi mai nahawu ya taimaka ma marar nahawu mai balaga ya taimaka ma marar balaga mai sarfu ya taimaka ma marar sarfu Allah ya ce ba za su iya ba to shine abinda malam ke magana anan mahata duba za su iya shirewa limislihi ga tahuwa da irin kwatankwacin alqur'ani ba me yasa sai ya ce fallahu Allah haqqan da gaske rafa'a ya riga ya daga qur'ani wala haka kowa ya sallaba kawai sai ya ce wa kullu dukkanin man wannan da aradahu yace zai yi fito na fito da alqur'ani ali wada'a to hakika Allah ya wulakanta shi kadibi yadda aka yi wa su musailimatul kazzab kadibi yadda Allah ya wulakanta su saboda sun yi fito na fito da alqur'ani kadibi yadda Allah ya yi wa su Abu Jahal su Abu Lahabin da makamantansu to duk wanda yace zai yi fito na fito da alqur'ani ko alfazu din sa ko ma'anonin sa to Allah ba zai bar shi ba tunda yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu to wannan magana haka take Allah ya tsare qur'ani lafuzzan sa ma'anonin sa haruffan sa basu tabuwa shi yasa da ka zo ka canza wani abu ko ma'ana sai a tona ma asiri kana fassara aya sai a ce to wannan fassara daga alijihun ka take jabuci saboda wancan alƙawali na Allah kana jan aya ba daidai ba sai a ce to ayan nan ba haka take ba kana rubuta aya sabanin yadda malaman farko sun ka rubuta ta sai a ce kai kuskure to duk wannan saboda inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu sabanin sauran abubuwa hadisi yana da tsaro amma ba irin na qur'ani ba don shi qur'ani Allah ne yayi tawallin tsare abi ne da kai ita kuma sunnar manzon Allah sai Allah ya wakilta malamai su za su tsare ta shi yasa malamai sun kai aiki hadisi kaza a ce ma sahih hadisi kaza da'if hadisi kaza mawdu' hadisi kaza batil hadisi kaza la asalala hadisi kaza mawquf wannan aiki ne na malamai to amma shi qur'ani Allah ne ya jibinci tsare abi ne bai wani na zai zo ya ce aya kaza sahiha ta ba aya kaza da'ifa ba haka nan na ba to shi yasa duk yadda mutun ya ja aya inda kai ka san qur'ani in ba daidai take ba sai kaga ba za ka ji dadi duyyare mutun ya fassara aya in dai ba fassara yayi ta kware ba in dai kai ka san fassara to zaka ji ba zaka ji dadi ba saboda wannan alƙawali na Allah amma duk littafin da ba alqur'ani ba baya da wannan miza sai dai masu shi su tsara abin su saboda haka sunna tana da kariya kamar yadda qur'ani yake da kariya amma akwai bambanci ita sunna rijalun ne Allah ya kera kowane zamani akwai su su za su yi tsare su kare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kirkiro hadisi sai su tona ma asiri da ka fito ka ja hadisi sai su zo su tona ba asiri to hadisin da wani ya ja hadisin nan bai tabbata ba a gari to wannan shine saboda haka wannan babu ya kare a takeici dai mallam yana son ya tabbatar mana da cewa wajibi ne ga musulmi ya yi imani da manzannin Allah ba tare da ya yi imani da sashi ya kafirce masashi ba saboda dukkanin su daga Allah suke to tunda daga Allah suke me dalilin ka na cewa ka yadda da wani ba za ka yadda da wani ba a gaba ka da gaskiya shi ya samu mu'minai masu imani na gaskiya Allah sai ya bada shaida akan duk wani mu'mini na kwarai kamar mu'minan farko sai ya fara da annabi yace amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi sai yace wal mu'minuna a gani wal mu'minuna din ga ana nufin sahabbai ba da mu ake ba an gani sahabbai su da Allah ya leka zukatansu kuma ya san cewa abinda a cikin zukatansu gaskiya ne to sai Allah ya yi magana kamar su sun kai magana kamar su sun kai magana sai ya ce kuma kullun amana billahi wa mala'ikati su mu'minai din nan da aka faɗa kowa daga cikinsu ya yi imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubihi wa rusulihi sannan cikin abinda suke faɗa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi to wannan shaida ce Allah yake bayarwa daga kansa cewa almajiran nan na farko wa mutane kirki kar a taba su yadda manzon nan da an ga turo cikin su yayi imani da Allah yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da littattafan Allah yayi imani da manzannin Allah to su ma haka abin yake to amma mu da zamu biyo baya ana samu waɗanda za su yi imani ana samu waɗanda za su kafirci amma duk wanda a zamanin annabi ya ansa sunan sahabi shar'an to mu'mini ne wanda ya zo daga baya ya yi imani irin nasu ya shiga cikin jimillar su ta fuskar imani saboda haka ya shiga cikin masu cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli to shi abinda mallam yake son ya tabbatar mana a wannan babi saboda haka nan za mu tsaya tunda wancan babin shi ma yana da tsawo in mun dawo wani sati sai mu ji الفصل العشرون في بيان ما يجب وما يجوز وما يمتنع في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام نن أبندا يو وجب أجنجنا ما أنباوا دا أبند يو وجب أكوري موسو جسوزا أي بياني أكانسا حق وكين سوى أن من ظنن ينزوان شان زكانين كان يكيد الله شيئا كفدا na matsayinka na musulmi mu'mini ka yi imani da su to akwai haƙoƙi tsakanin kai da su
To subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.